da illolin fyaɗe, luwaɗi, zina, maɗugo, shaye-shaye da kuma satar yara ƙanana. Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu. Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana ya ce wa Lutan atayna hukman wa ilma. Ka tuna da annabi Lut wanda muka bashi hukunci da ilimi, wa najaynahu min alqaryati allati kanat ta'malu alkhaba'ith, muka tsayaratar da shi daga wannan alqarya wanda ta kasance tana aikata muyagun ayyuka. Allah ya ce innahum kanu qauman sawin fasiqina, lalle waɗannan mutane miyagun mutane ne, fasikai. Allah ya kira su fasikai kai tsaye, bai tsaya sassauta musu ba wajen faɗin sunansu, title ɗinsu. Don haka duk inda kika samu mazinaci sunansa fasik, duk inda kika samu mai yi wa ƴaƴan mutane fyaɗe sunansa fasiki, mutumin banza da Hausa. In ka ji Bahaushe ya ce wannan mutumin banza ne, yana nufin fasiki ne, fasikanci larabci ne. So kalmar ita ce kai mutumin banza ne, ke mutuniyar banza ce in an same ki da irin wannan hali, da irin wannan ɗabi'a. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce duk wanda kuka same shi yana aikata irin wannan abun, to a kashe shi kawai, kar a tsaya wani inda illa iyaka ya rage. A sanar da hukuma domin ta zo, ita ce wadda hurumin yanke hukuncin kisa yake wuyanta, ba akan wuyana ko akan wuyanki ko akan wuyan wani ba. Amma dai wannan shine hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin wato tanadar. Banda illa da azaba, idan kuka samu likitoci suka gaya muku illolin da ke cikin irin waɗannan fasikancin, wato illolin suna da yawa. Mun taɓa yin wata lacca a nan da ni da Malam Musa Adam mai hula da kuma wani daga cikin likitocinmu musulmi, Dr. Abdul Hamid, wanda yake aiki a Medical Center amma yanzu ya tafi aikin soja, likita ne kuma ya je Jona Nigerian Army. Mun taɓa gabatar da lacca a nan, Malam Musa ya yi bayanai na yi ta'aliki, shi kuma likitan ya zo ya faɗi illar abin a likitance. Ya ce yadda Allah ya tsara cikin ɗan adam namiji da cikin mace, akwai abin da bai yiwuwa ya tabbata sai an ɗauki dukkanin matakai da ya kamata a bi wajen kiyaye shi. Ya ce idan maniyyi ya shiga cikin mahaifar ƙyamaci, to yakan daina ya haifar da ƴaƴa da kuma ciki da matsalolin da abun da sauransu. Amma idan mani ya shiga cikin duburan ɗa namiji, to yakan je ya rasa inda zai je ya kwanta, don shi namiji ba shi da mahaifa. Da haka sai ya je ya kwanta a cikin cikinsa, sai ya ruɓe, sai ya dinga haifar da tsutsotsi da matsaloli. Shi yasa sai ki ga namiji in ya fara luwaɗi baya iya bari, saboda daga wannan tsutsa sun motsa, sai duburansa tana masa ƙaiƙayi. Idan ba ya samu wanda ya luwaɗi da hibba, ba zai taɓa samun zaman lafiya ba. Ku je ku samu likitoci, abinda suka faɗa kenan. Wannan a lafiyar jiki kenan, ga abinda ke haifarwa ballantana azabar Allah kuma abu ba kiyama. Allah kiyaye. A gurguje waɗanne irin dalilai ne suka kawo yaɗuwar waɗannan masifu a cikinmu a matsayinmu na musulmi, wanda muke da tsabtatacciyar rayuwa, ingantacciyar rayuwa, wanda muke da waɗannan ayoyi da waɗannan hadisai da suka tsawatar da mu akan wannan mummunan aiki? Ya aka yi ta wannan tudu da wannan gangare wannan abin ya faɗo mana? Na farko dai shi ne rashin jin tsoron Allah. Duk mutumin da bai sa tsoron Allah ba, to babu abin da ba zai aikata a rayuwar shi ba. Ke sa cikin hadisi manzo Allah yake cewa idza lam tastahi fasna ma shi'ta, idan har baka da kunya, to ka aikata duk abin da ka ga dama. To wannan yana daga cikin abin da ya jawo mana wannan. Kuma duk wanda ya ji tsoron Allah, to zai wahala ya aikata wannan mummunan aiki. Saboda haka muna jan hankalinmu da mu ji tsoron Allah. Abu na biyu daga cikin abin da ya ja mana wannan shine abu na daya. Abu na biyu daga cikin abin da ya ja mana wannan shine hubbud dunya wa talabiha ala ayi halin kana. Hubbud dunya wa talabiha ala ayyi halin kana san duniya da kuma neman ta ta kowanne hali shine dazu muke ga muku cewa daga cikin abin da ya ja wannan abun shine mutane suka je gurin boka suke suna buƙatar za su tsaya takara ya za a yi zabe sai kaje an cewa mutum sai yayi luwadi da yaro dan shekara 5 wani dan kasuwa ne yana so ya fi kowa kudi a kasuwa yana so ya fi kowa kudi a wannan yankin ya za a yi haka ya za a yi dan kofa shagon wani sai a ce kaje kai luwadi da dan shekara kaza wani ma sai a ce maniyin da kuka sadu da shi ka kawo mana shi da shi za a yi aiki dan haka za a kama yaro da karfin tsiya ai masa luwadi domin abin zai baka mamaki a ce mutum da hankalinsa ya kama yaro dan shekara 2 ko shekara 3 ko shekara 5 yana luwadi da shi wani dadi zai ji bafi ne shine mafi yawan abin da ke ja wannan abun kuma bokayen nan an san su an san kuma inda suke to abun mamaki shine waɗanda za su yi maganin bokayen su ma suna zuwa gurin su ko ba haka bane da yawancin suna zuwa gurin su ba mutai duka ba to wannan yana daga cikin abin da yake haifar da wannan kije ki karanta littafin Sarimul Battar fi tasaddili saharatul ashrar na Wahid Abdulsalam Bali Wahid Abdulsalam Bali yace na daga cikin sharadin da aljanu suke bawa bokaye kafin su zama bokaye ma tukunna shine a cewa bokaye zai zina da uwar shi sannan aljani ya dinga biya mishi bukata akwai wata khutubobi da ne kusan siris kusan guda 5 na kawo wannan maganganu in kun nemi khutubobin za ku ji bayani akan wannan saboda haka akwai harkar bokanti da tsafi a ciki domin dazu kamar yadda na fako wancan labari na wancan mutumin da ya maida ƴaƴansa matan shi tsawon shekara da shekaru ai mun ya faɗa mana kan cewa bokansa ne yace masa an masa magani da zai yi kuɗi amma sai yana saduwa da ƴaƴansa tukunna kafin kuɗin su zo saboda haka hubbud duniya wa talabuha ala ayi halin kana san duniya da neman ta ta kowanne hali yana da wannan masifa abu na uku intisharu tabarruz fil mujtama yaduwar tsaraici da tabarrujanci a cikin mutane kamar yadda na faɗa ɗazu za a ga yarinya ta fito da tsaraici ta bayyana shi ƙarara wannan zai sa wasu samari ko wasu ƴan iska su targetin nata su yi kwanto a wani guri ta je wani guri su kama ta kuma yanzu gashi an zo wani zamani wanda har hoda suna yawo da ita kina buɗe baki zaki ihu da suka sai miki haka fayawo hakan nan sun watsa miki hoda sai bakin ki ya kane shikenan ba ihu sai sakara ki kawai sai saka ki a ke gana sai sai ai gaba da ki akwai yarinyar da aka yi mata haka suka bada mata hoda hankalinta ya dauke suka tafi da ita sanda ta yi sati biyu a ɗakin su sati biyu sannan aka gano su aka je aka kwato yarinyar sun mata fata-fata sun mata kata-kata ta wannan wata irin masifa ce ɗayanmu ne kuma muna ganin irin rahin tarbiyyar da yake faruwa dole ne sai an ɗauki matakai sannan a yi takilin waɗannan issues ɗin saboda haka sanya kaya na tsaraici yana kawo wannan ba abin yana yaduwa ƙananan yara a dinga samun sutura iyaye ku ji tsoron Allah yarinya ka ga tana ta yawo ba wando a jikinta ta shiga wannan laki ta fito ta shiga wannan gida ta fito ta shiga wannan lungu ta fito abu na uku ko na hudu shine sauƙin da zina ta yi da kuma wahalar da aure ya yi wani wallahi ba wai boka ne ya saka shi ya yi fyaɗe wa yarinya ba sha'awa ce ta cika shi dam kuma ba shi da inda zai je ya sauke sha'awa don ba shi da mata sai shaidan ya riya masa to ga ƴar wani na kasan ba wayo take da ita ba za ka iya biyan bukatar sa wani ma bai sani ba ita ma kuma ba ta da wayo ba za su san me aka yi ba bai san illar da ke cikin saduwa da kankanuwar yarinya irin wannan ba saura ku ji tsoron Allah ku kuke tsawwala auren ku ce sai da akwati mai taya ko da mai boris ko ba haka bane a sauwace aure shari'ar musulunci ta sauwace aure an yi aure a zamanin manzon Allah da khatam min hadith zoban bakin karfe an yi aure a zamanin manzon Allah da me da ayoyin alqur'ani ya karanta da ita sunan sadakinta kuma duk darajar ki baki kai darajar sahabiyar annabi Muhammadu ba to in za ka karba ayoyin qur'ani a gurin sa da a matsayin sadakinta ce kuma kin ce sai an kawo miki kaza da kaza ita da take da daraja da kima har a gurin Allah ta yadda ta karba mafi karancin abu ta ai aure dan ta kare kanta da kuma rage barna a cikin doran kasa amma ke ga kinam la mahalla laki min al-i'rabi haka ne kuma haka ba kina nan kin dage cewa dole sai an yi kaza an yi kaza kafin ai aure saboda haka wannan masifar ta tsadar aure tana daga cikin abu da ta yada wannan masifa dole ne sai an shiga taitayi an kuma kula an kai hankali nesa sannan akwai adamu mura'atu adabil hatif rashin kula da dokokin handset yanzu kun ga wannan handset din babu shegantakar da ba a kullawa da wannan wayar bar maganan tashoshi na banza na internet da wasu abubuwa da zaki shiga ƴan mata yanzu idan yarinya ta samu wayar 15,000 wanda za ta iya ɗora bidiyo akan Facebook ko a Twitter ko kuma a kaza wallahi tallahi in kun ga barnar da take faruwa abin ya ba ku sai ku rasa inda za ku sa kanku wannan wayar da kuke gani yanzu masifar da ta haifar ba kankanuwa ba ce saboda haka dole ne iyaye su sa ido akan ƴaƴansu dangane da waya kada ki kuskura yarki tana tafiya da ya da katuwar waya baki san me take yi ba kwanan nan wata mata ta zo min gida ta same ni tace algafata mallan nazo ne da wata magana tana fara magana sai ta fashe da kuka nace ki ya hakuri bai wa Allah ki bayani tace mallan don Allah a taya mu addu'a wanta ne nake so zan aurar da ita saurayin da yake zuwa tana ta hana shi ban gane me dalili ba sai yanzu tace jiya da daddare na farka kusan karfe 1 dare sai nake jin motsi a cikin ɗakin ta tace na rasa menene yake faruwa karshe dai na lallabo na zo na leka ta window tace waya na samu mallan ta kamo tashoshi na batsa tana kallon fina-finan batsa tana shafa jikinta tana kallo wallahi tallahi wannan har gidana matar ta same ni take min bayani tana kwanta akan gado ta kama tashar an sa fim din batsa tana kalla tana kuma romancing jikinta da haka suke biyan bukata akwai waɗanda zaki ga sun je layin ƴan wayan nan da waya za su je akwai mabiyata masu tura fina-finan banza za su je su loda musu fim guda 10 guda 20 guda 30 na banza da wofi su je su kwanta a ɗakin su suna kalla suna releasing za mu faɗa muku gaskiya wallahi tallahi sai kun ji tsoron Allah kun shiga taitayin ku dangane da waɗannan matsalolin yaran nan da kuke gani kuna kallon su ƙananan yara wallahi sun fi ku wayo sun fi ku sanin me suke yi Allah ya kiyaye saboda haka wannan wayar masifa ce akwai alheri da yawa a cikin ta amma wallahi masifa ce wannan wayar ta wani bangare abu na biyar adamul qiyamul aba ala tarbiyatul abna rashin tsayuwar iyaye akan tarbiyar yaya ana ta haihuwar yaya amma babu tarbiya ba kula mutum sai zo sai ai annabi ya sai tazawwazu alwadud alwaluda ko auri mata masu haihuwa masu yaya annabi zai alfahari da mu to da yayan kaji annabi zai alfahari ko da yayan awaki yaya masu tarbiya wanda suke da ilimi kuma suke kula da kansu da addini da iyayensu saboda haka idan yaya biyu Allah ya baki a rayuwa in dai zaki tsaya akan tarbiyar su falillahi alhamdu wal minna ba tara su ne matsala ba kula da su shine matsalar saboda haka ba daidai bane iyaye kuna wasa kuna sakaci kuna barin yaya suna yawo kan titi yanzu ki duba kiga irin yadda wasu yaya suka zamanto yayan Allah wadare kuma wallahi ba wani abu bane rahin tsayuwar iyayen su ne. Saboda ku ji tsoron Allah, Allah ya ba mu ikon kiyayewa. Sannan daga cikin ainihin wato abin da yake yada wannan abun abu na shida shine mushaharatu kullu shashatil internet ko shashatil television, wato kallon kowace tasha ta talabijin. Yanzu akwai wata munafikar tasha wai arewa 24, wallahi tallahi ku ji tsoron Allah ku yi blocking waɗannan tashoshin a gidajenku. Suna sa series fina-finai, haka ne ko ba haka ba? Series daga karfe kaza zuwa karfe kaza za a sa fim din kwana 90, daga karfe kaza zuwa kaza za a sa fim din me ɗayan ma gidan ba da mafi, daga karfe kaza zuwa kaza za a sa fim din wai rayuwa ta ne ko menene, amana ta ne ko menene, duk kun sani ai munafikai ba ko din ba fa masu kalla nake magana. Wallahi duk kun sani kina da haddan alqur'ani a gabanki, kina da haddar hadisan manzon Allah a gabanki, kina da karatu a gabanki na boko, kina da karatu, ƴaƴanki suna da asamin da aka ka basu daga islamiyya, amma haka wallahi tallahi wata ma yanzu ga yaran mu na islamiyya kullun kana musu karatu amma kana fahimtar hankalin su baya jikin su, saboda an sa za a yi wani film daga karfe kaza zuwa kaza duk gaba ɗaya hankalin su yana can. Allah Allah suke a tashe su a islamiyya su je su kalli waɗannan fina-finan. Ke sa wani lokaci kun ga rashin wutan nan, wallahi alheri ne fa, ba ana ta kuka ba wutan nefa ba, na rantse muku da Allah ta wani gurin, ai ba haushi dama ya faɗa wani hanin ga Allah baiwa ce, to wannan hanin kam ta wannan gurin ya zama baiwa. Haka ne ko ba haka ba? An sa za a yi fim ɗin kwana 90 daga karfe 9 na dare zuwa karfe 11 duk sai nefa su taimake mu sai su ɗauke wuta, shi ke nan ki gama tsoka, ki gama duk abin da za ki kwana 90 da ya wuce miki. Haka ne ko ba haka ba? Ku ji tsoron Allah wallahi. Tashoshin talabijin ga sunan yanzu akwai wani munafiki wai nomis zi ne ko wane ne? Bobi Hai ne ko nomis zi ne? Su biyu ne ai suna nan yara ƙanana ake koyarwa waƙoƙi na music, waƙoƙi al'adun Turawa, al'adun America. Wai zafafa goma za a sha zafin mutar jahannama billahi lillahi, na rantsi ga Allah wallahi akwai zafafa a lahira, za a sha zafafa wallahi. Ku ji tsoron Allah. Sannan mushaharatu kullu shashatil internet aw al-facebook, sauraro da kuma kallon duk wata tasha ta internet ko ta facebook, kamar yadda na faɗa waɗannan wayoyin suna da tashoshi, akwai tashoshi, akwai group group na shegantaka, group group na shegantaka, akwai wasu ƴan iska da Hausa ba wai fa da Turanci ko da Larabci ba, da Hausa suke yaɗa maganganu na iskanci da fasikanci da batsa. Akwai mata da suka sadaukar da kansu ansarun shaytan, masu taimakon shaytan, suna bayani akan yadda duk namiji zai sadu da mace, da yadda mace za su sadu da namiji. Su ba matan aure ba, su ba ɗaukar su aka yi ba, ba aiki suke ba, wallahi wannan abin suke yaɗawa. Duk namijin da ke kallon irin waɗannan abubuwan ba shi da mata, to sakamakon zai zama ɗan iska ne. Haka duk matar da ke kallon irin waɗannan abubuwan ba ta da miji, to sakamakon zai zama ɗan iska ne. Don haka saurayinta da yake zuwa neman ta aure, dama ta kalli wannan mata ta yi bayanin yadda za a yi kaza, yadda za a yi kaza, wallahi daga ya zo gurinta sai ta fara tunanin ya za a yi ta gwada wannan abin da ta kalla ɗazu. Haka ne ko ba haka ba? To wannan yana daga cikin abin da ya haifar da irin waɗannan matsalolin. Tashoshin internet suna nan birjit na iskanci da ke gantaka, wallahi sai mun ji tsoron Allah. Kuma wannan yana daga cikin aikin da hukumar menene sunan abun nan na Malam Isa Ali,
information
and technology, digital and information technology, ya kamata kai mana wajen dakile wannan tashoshin daga shigowar su Najeriya. To amma matsalar shine kana fara wannan maganar yanzu da Malam Isa Ali zai dauko wannan magana, abinda za a fara sai a ce ai kasar ba ta musulmi ne kadai ba, akwai wanda ba musulmi ba kuma suna da haƙƙin a ba su dama su yi abinda suke so. Shine abinda zai faru, ai ta zagi shi, haka ne ko ba haka ba? Musulman ma kuma a ce akwai human rights. Amma ka je manya-manyan kasashen duniya da suka ci gaba, kasashe ne ba na musulmi ba, amma ba su yadda wannan tashoshin su shiga cikin kasashensu. Sun yi blocking, kana satin za su buga maka tambari daram ce ina ba baka damar shiga wannan gurin ba, wannan kasar ta soke shiga wannan tashar, wallahi baka isa ba, sai dai in ka fita daga kasar. Amma in dai kana kasar baka isa ba, mu ne kasar mu Najeriya, kullu ma habba wa dabba, duk abin da aka yayi mu sai a watso mana. To wannan yana daga cikin matsalar da muka aikar da mu cikin wannan masifa. Abu na takwas daga cikin abin da ya haifar da wannan masifa, zulmul qudati fil ahkami la siyama fi hadha sha'an, zaluncin alqalai a cikin wannan hukunce-hukunce idan an kama masu irin wannan abu. Kamar yadda na faɗa muku, akwai waɗanda wallahi yanzu da za a zo su yi bayanin abubuwan da suke faruwa na ƙara da ake kawo police station kaza, wani lokaci ma za ka samu su iyayen da kansu suke cewa a je a sasanta maganar. An fatattaka yarinya ƴar shekara biyar an yi kata-kata da ita, amma uwarta tana cewa da Allah ayi sulhu, ko ubanta yana cewa ayi sulhu a sasanta abun, a bari a hukunta shi mana, ba dole a biya yadu ba, tunda wanda suke ba a hukunta su. Saboda haka dole ne a dinga hukunta masu laifi, musamman wanda suke wa ƙananan yara wannan masifar, dole ne a dinga hukunta su. Rashin hukunta suna daga cikin abin da ya haifar da waɗannan matsalolin. Allah maɗaukakin sarki ya yi. Abu na tara a gurguje, adamu qiyamul hukuma fi tarbiyatul umma, rashin tsayuwar hukuma akan tarbiyyar jama'a. Yanzu a garin nan akwai gidajen iskanci da shegantaka, ƙananan hotel inda wallahi hatta matan aure ana zuwa da su a yi fasikanci da su a gurin. Matan aure, akwai wanda ya taɓa kirana a waya ya ce, malam ka zo ka dan Allah, ya ce zan nuna maka wani gida ne, mata ne za ta zo da yaron da jinjiri ɗan shekara ɗaya da rabi, za ta ba da ajiyar yaron a cikin reception ta shiga a yi zina da ita. A cikin reception za ta ba da yaron gurin masu gadi su rike yaron. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wannan cin amana ya kai cin amana ma, ta ba da shi ajiya ta shiga a yi fasikanci da ita, ta fito ta karɓi yaron ta yi gaba. Banda matan da mazajen su ba zama suke ba, misali suna yawan tafiye-tafiye, ta tabbatar baya gari kawai shikenan, sai ta fita, dama sun yi waya ya faɗa mata hotel ɗin ko restaurant ɗin ko kuma gurin, ya faɗa mata lambar ɗaki da kwanan da za ta sha, da kuma in ta je wa za ta tambaya ɗakin wa, ta je ta buga kawai ta shiga. Ƴan mata suna yi, yara matasa suna yi, gashi nan abubuwa birjit a cikin garin nan wallahi. Saboda haka hukuma sai ta ɗau mataki ta bintiki irin waɗannan gidaje, ba dole sai an yi irin wannan sana'ar a cikin gidajen ba, sai a maida shi gurin wata sana'a daban, amma dai ba sana'ar ɓata tarbiyyar matasa ba. Kuma wallahi ana amfani da irin wannan gidajen wajen sayar da miyagun ƙwayoyi, tunda galibi wanda suke wannan abun galibinsu suna buguwa, suna shan kayan maye. Yanzu akan harkar fatar yara a wannan gabar kuma muke yabawa gwamnatin jihar Gombe, Allah ya saka mata da alheri, domin a cikin sati biyu ko uku da suka gabata na ji ana hira da wani bawan Allah Alhaji Al-Ashaka, ya yi sanadiyar kubutar da yara kusan 12 daga wasu jahoshi an je an sai da su. Daga cikin wanda suke safarar yaran shi ma ya ɗebi ƴaƴansa guda biyu je sai da su, ƴaƴansa na cikin shi. Gwamna ya saka shi ya je ya binciko, kuma ya je ya binciko aka yi ta fama kusan shekara guda amma Allah ya bada nasara an kubuto da wannan yara in ma ba na manta ba yace an bada dama kowa ya je karbi dan shi ana ta zuwa ana karbar yaran yanzu haka gwamnatin jahar Gombe Alhaji Muhammadu Inuwai Haya Allah ya saka ba da alheri domin wannan ba karamin alheri bane kuma akwai wasu yara suna nan ana kokarin kubuto da su su ba kusan mutum 20 da wani abu an gano su an gan su yanzu shawara a tattauna ne a kubuto da su a dawo da su yan jahar Gombe ne kuna nan kun haifi ya'ya wata tana nan tana ta kuka ba ta da haihuwa ta rasa ina za ta sa kanta tana ta turo takardun addu'a amma ke kin haihu kin bar su sun zama ya'yan awaki ya'yan kaji furr kaga yaro yayi nan da gudu wurr ka kara gani yayi nan da gudu da haka wani sai yazo sai ya suntume shi kawai sai ya gaba da shi haka ne ko ba haka ba ku ji tsoron Allah aikin ba sai hukuma kadai ba da mu da ku dole ne mu tsaya a yi aikin wajen gyara wannan abu saboda haka muna yaba musu a wannan kokari da suka yi Allah ya saka musu mu kuma Allah ba mu ikon kiyaye zuriya da ƴaƴan da Allah ya ba mu abu na goma intisharul muskirat fil mujtama na daga cikin abin da ya jawo yaduwar waɗannan barnoni fiyade masu go luwadi da shauransu da satar yara shine yaduwar kayan maye a cikin al'umma yaduwar kayan maye ana amfani da wasu shagunan chemist ana sayar da kayan maye dole hukuma ta sa ido duk chemist da bashi da register a kulle shi ke ka zo kayan register an yarda da kai sannan ka sayar da kayan magani wasu manyan mutane suna nan yanzu sun yi kudi da harkar abun nan miyagun kwayoyi amma daga an zo za a yi gyara wasu shi su tada masifa suna ta ihu yasa gyara baya yi wa a hukuma ita kadai dole ne al'umma sai ta bada haɗin kai ta bada goyon baya sannan a yi gyaran nan saboda haka ina jan hankali na da naku da duk mu ji tsoron Allah dole ne sai mun dakile harkar shaye-shaye yanzu an waye gari matan aure a gida suna shan kayan maye a gida mace tana shan kayan maye ta ba wa ƴaƴanta ita ma ta sha an waye gari miji da mata sun haɗa kai suna shan kayan maye idan ya fita ya sayo musu ya kawo ko in ta fita ta sayo musu ta kawo musu kaga yaro malam hannunsa nan yayi taba-taba saboda allurar maye akwai yaron da na gani hannunsa nan ya rube ana kokarin yanke shi saboda allurar maye wallahi hannun ya rube domin yana cikin yi wa kansa wannan allurar kuma sai cutar suga ta zo ta kama shi to shi kuma suga baya san duk wani ciwo a jikinka yau ya soka gobe ya soka jibi ya soka ya bugu sai kawai hannu ya rike ya daina warkewa wannan masifa har yaushe kuma kamar yadda masana dangane da wannan matsala ta harkar maye suke faɗa suna cewa bayan kasancewar mutum marasa lafiya ne ko yana neman magani to bai kuma halatta gare shi da ya je ya sha magani ha kawai ba tare da ya je ya ga likita ba domin kina gida kina iya zama yar maye yar kwaya baki sani ba daga zazzabi ya kama ki sha paracetamol daga ciwon kai ya kama ki sha panadol to za ki zama yar kwaya abin da ya kamata shi ne ki tafi asibiti ko kuma akalla ki samu chemist din da yake da likita a gurin dan akwai manyan chemist wanda likitoci ne a gurin ki je ki musu complaint wa kaza nake ji su gwada ki su ga me yake damin ki sannan su baki magani kuma su baki dose cewa ki sha biyu da safe biyu da rana biyu da daddare ko wani a makamantan haka amma akwai wanda yanzu nan karfe 9 idan ta sha maganin ciwon kai idan zuwa 10 da rabi ta ji bai sauka ba sai ta ƙara dannawa haka ne ko ba haka ba kin zama yar kwaya baiwar Allah ba haka ake yi ba wai ita duwa take da ƙarfi sai ciwon kan ya fita ba haka ake yi ba magani akwai lokacin da yake fara aiki akwai lokacin da yake sanewa so idan baki bi ka'idar likita ba to shikenan kin zama irwa he ki da kin fara haka kina gengedi kin bugu kenan saboda magani yayi karfi yayi power a jikinki saboda baki bi dokarsa da ka'idarsa ba to duk wannan yana daga cikin abin da sai mun ja hankalin juna akai sannan a samu ainihin wato abin nan abu na 11 daga cikin abin da ke jawowa wannan shine tarkul abna bi asdiqai su bari yaya da miyagun abokai bari yaya tare da miyagun abokai duk yaranki ki san da wa yake yawo duk yarinyarki ki san da wa take yawo karki kuskura yayanki zaman to ba su da abokai na kirki ko kuma suna yawo da kowanne irin kalan mutum idan kika yi haka to lamarinki ya bace kuma yayanki za su lalace saboda haka duk yarinya in kin ga tana shigowa da ƴan mata ayi nan ai an ji za a yi biki san ai kan akwai anko ai kan kaza nawa ne ake lalatawa daga cikin ƴan mata a gurin kwanan amarci haka ne ko ba haka ba an zo an dauki amarya kin ba ta yi wu ita ma ta bi amare to dama akwai wanda su kuma ba ma cikin ba sa cikin bikin su gayya sode ne kawai sun san duk inda ake biki to akwai ƴan mata a gurin da haka sai ya ci wanka dillan juma'a zai ci wanka yana zagayawa a gari ya ga idan aka je daukar amarya kawai shi ma sai ya sani he je shiga shi ma zama abokin ango kuma ƙarya yake munafiki ne kawai ya je ne daga ya ga wata ƴar dama dama wanda daga ya latsa ta za ta bi shi wallahi tallahi sai dai ke kina san kina ta yan karabaki uwa kasar ka tasila wai yarki ta tafi kai amarya to ana san an maida ita amarya shedan ita kuma haka ne ko ba haka ba saboda haka wallahi iyaye ku ji tsoron Allah ku san da wa kawa ƴaƴan ku suke yawo hidimar biki ne hidimar kaza ne ku san da suwaye ne suke mu'amala idan ba a kula da wannan gaba ta kusa da ta karshe wato kula da abokan kawaye abin nan abokan ƴaƴa da kuma kawayen ƴaƴa ba wallahi wannan matsalar ba za ta bar cikin mu ba saboda haka ina jan hankalina da naku da duk mu ji tsoron Allah mu kiyaye mu kula da wannan abu muna addu'a Allah madaukakin sarki ya ainihin wato kiyaye mu baki daya to sakamakon akwai ƴan wasu bayanai da za a yi na ƙarshe kuma za a mararci wasu daga cikin ainihin bakin mu ni dai zan takaita maganganu na anan bayan jin ayoyi da hadisai da suka tsawatar da mu dangane da wannan ɗabi'a da wannan hali da dayawa daga cikin mu muke aikatawa da kuma zin hanyoyi da ainihin wato suke faruwa dangane da wannan matsala da kuma yadda za a yi a kubuta daga ita to babban abin shine dukkan mu ji tsoron Allah mu kula da tarbiyyar mu zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama saboda tsabar tarbiyya da tsoron Allah da mutane da suke da shi annabi ko kurkuku bai yi ba a zamanin shi har ya koma ga Allah saboda babu wanda ma zai yi laifin da za a kulle shi me dalili saboda mutane sun ginu akan jin tsoron Allah akan kula da dokokin Allah wannan dalilin yasa annabi bai gina gidan kurkuku ba har ya koma ga Allah subhanahu wata'ala dan kowa ya shiga taitayinsa dangane da addininsa da rayuwarsa dan haka ba zai je ya keta alfarmar wani ba balantana a kulle shi ko a daure shi ko kuma a je a hukunta shi saboda haka har annabi ya koma ga Allah babu kurkuku a zamanin manzon Allah babu shi babu gurin ainihin wato kai kara babu ainihin wato kotu gurin da ake yi wa mutane shari'a babu ita kotun manzon Allah shine manzon Allah din kotun manzon Allah shine masallacin shi nan ne kadai idan an samu yar matsala a zo a sulhunta a yi nasiha magana ta kare amma a ce wai ga kaza babu shi yasa waɗanda suka samu tangarda a zamanin annabi da ke tangarda ce suka samu ta jarrabawa ba wai ba su da imani ba ne sai gashi suna ɗaukar irin wasu musakan da za ki sha mamaki an taɓa samu wata ta yi zina a zamanin manzon Allah ta zo ta ce ya rasulallahi na yi zina a tsayar min da haddi Allahu akbar manzon Allah ya ce ku duba ku ga hankalinta ɗaya ku je ku yi bincike tana da hankali ba mahaukaciya ba ce aka je aka gama bincike aka zo aka ce manzon Allah tana da hankali ya rasulallah hankalinta daya yace to ai an ce tayi ciki a zinar da tayi aka ce eh sai to idan an kashe ta kuma yar cikin ta fa ku duba tausayi irin na manzon Allah yace dan haka a ce mata ta je sai ta haifa yarinya sannan ta dawo sanda kai wata tara kana jiran haihuwa ta haifa yarinyar ta sake dawowa ta samu manzon Allah ta ce ya rasulullahi na haihu lafiya ga yarinya sun kuleliya a tsayar mun da haddi ku duba imani ta sani fa kashe ta za a yi amma saboda tsantsar karfin imani ta yadda haka ta faru da ita manzo Allah ya ce to idan an kashe ki wa zai ba wa ƴan nono ai ba yarinya tana shan nono nonon wa za ta sha ki je ki shayar da yarinya sai ta fara cin abinci sannan ki dawo ta tafi da yarinya ta je tana shayar da ita shekara biyu kamar yadda Allah ya ce haulaini kamilaini liman arada an yutimma raba'a ranar da za ta zo da ita gurin manzon Allah ranar da aka yaye ta da gurasa a hannun yarinyar tana ci ta zo da ita gaban manzon Allah ta ce ya rasulullahi yarinya ta yi wayo ga gurasa ma tana ci a bakinta ina fata an fahimci magana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa amara biha fa shudda alaiha thiyabuha annabi sai umarni da cewa to shikenan tunda duk an bi matakai wai kokarin manzon Allah matan nan ta zo ta Musa ta fi ya rasulullahi na yi tunani wallahi zanin nan fa ban yi ta ba kawai dai wani yanayi ne ya shiga kaina na zo na faɗa amma wallahi ƙarya nake ya manzon Allah annabi ya ce shikenan je ki annabi buƙatar sa ya kubutar da jininta shine yake ta ba ta uzuri amma ita kuma tana ta insisting cewa fa ta yi a tsayar mata da haddi annabi da ya ga babu wata hanya kuma da ta rage ita shikenan kawai a je a jefe ta aka je aka tona rami aka saka ta aka jefe ta aka yi mata wanka annabi ya zo zai mata sallah sai sayyidina Umar ya zo ya tsaya a gaban shi yace atusalli alaiha wa hiya zaniya za ka yi mata sallah bayan ta mutu ta hanyar hukuncin zina kala sai manzo Allah ya ce sayyidina Umar ilaika anni tafi ka bani guri yace wa laqad tabat tawbatan لو قسمت على 70 رجلا من اهل المدينه لوسعته yace ta tuba tuban da da za a raba wa mutum 70 a cikin sahabban annabi da suke madina da ya ige su shiga aljanna ku duba imani ta yi ba daidai ba kuma ta zo ta bayyana amma mu yanzu ba mu da imani ba mu da tsoron Allah tsoron Allah mu ya watsa imanin mu ya watsa sai kalilan laifin ka yi amma abin ya dame ka amma ke yanzu ki yi ki ƙare ki ci amanar mijinki ki ci amanar iyayenki ki ci amanar zaman aure ki ci amanar kaza ƴaƴanki ki basu su ta gantali da tamfele akan titi ba kula duk ba abin da ya dame ki wani mutum fa zamanin annabi matarsa ya afkawa a cikin ramadana amma hankalinsa ya tashi cikin ramadan da rana ya sadu da matar shi ta aure ba wai zina ba ya rugo da gudugun manzon Allah ya ce halaktu ya rasulullah na halaka na shiga uku annabi ya ce ma a halaka kai kuma me ya halakar da kai ya ce waqa'tu ala imra'ati wa ana sa'imun fi ramadan na afka wa matata ina da azumi a cikin ramadan da rana ku duba ku gani annabi yace za ka iya kafara yace ya rasulullahi azumi ɗaya ma ya gagara balantana 60 na iya haƙurin in kai ƙwaya ɗaya ma sannan in kusanci matata abu ya gagara balantana in jera 60 ta ina ba zai yiwu ba yace to za ka iya siyar da miskinai 60 yace na rantse da Allah duk matina ba wanda ya kai ni talauci ba ni da kuɗin da zan siyar annabi yace to zauna yace ni dai ina nan sai an sa mamu mafita ana nan a wannan hali sai aka kawo manzon Allah sadakar dabino to annabi baya cin sadaka shi haka Allah ya tsara rayuwar shi sai dai kyauta sai annabi ya ce ina wannan mutumin da ya zo da matsala ya ce gani ya ce to ɗauki wannan dabinon ka je ka sadaukar wa mutane a matsayin kafarar zunubin da kai sai ce na rantse da Allah duk madina babu gidan da ya fi tantanta a yi sadakar wannan dabinon in ba gidana ba ya ce yunwa ya rasulallahi gidana akwai matsala annabi ya ce tafi ka je ka tayar da iyalanka Allah ya yafe maka sai gashi ya taho yana cewa na tafi da matsala gurin annabi na dawo da sauki har da ni'ima haka ne ko ba haka ba annabi kenan shugaban masu rahamar al'umma kenan masu tausayin al'umma. Idan nan ne ko mu ne a ce ai wallahi duka zaka ci billahi lillahi ce ba mafita ya ka da ku, amma ina annabi yana da mafita idan an je gaban sa, ba a zuwa ga da matsala gaban manzon Allah a rafa ma mafita, babu ita wannan matsalar ko ya ta ko mai girman ta. To amma abin da nake so ku kalla, yanzu nawa ne a cikin mu suke kusantar iyalan su a cikin Ramadana amma bai dane su ba, haka ne ko ba haka ba? Mu din nan ana kawo mana ƙara, kaga mata ta zo tana kuka, bi me ya faru? Ta ce ya Rasulullah, da Allah a kira abin malam, da Allah a kira shi a yi masa faɗa. Me ya faru? Ni dai a kira shi, da ita kanta ta kasa bayyana me ya matsala. Ni dai dan Allah ma na a kira shi a yi masa nasiha, dai a ja kunnen shi. To an taɓa jan kunnen mutum bai miƙo kunnen ba? Ai sai ya miƙo kunnen sannan a ja, ma'ana sai an san menene matsalar sannan a ja mishi kunne. Yi jawabi. Ce to a karmakalla bayanin ne, ni dai a yi masa nasiha, dai a ja mar kunne ne. Wallahi da ƙyar za ta iya bayyana maka cewa a cikin Ramadan da rana yake nema na bana, ba abin da ya dame shi. Ya zama wani garbaho diga awon igiya sako ta maki ballo jakuna sakwab da lakwab wai sake ni kaka da ni yace in na sake ka nima faduwa zan yi ki muski geran buta, ko ba haka ba? Ba daidai ba ne. To rashin imani da takawa da tsoron Allah shi yake sawa duk waɗannan abubuwan suke faruwa da mu. Amma idan mun waiwaita sahabbai, idan mutum yi abu kai jama'a, wallahi sahabbai ya kai matakin da ba wai mutum yayi sabo ba, idan ya ga ana sabo jikin sa rawa yake kar, hakan nan yana rawar dari kar. Ba fa shi yake sabon ba, wani ne yake a gefe, amma shi kuma ka samu nutsuwa. To wannan yana daga cikin matsalar mu. Ya Allah, muna roƙonka ka kawo mana ƙarshen wannan matsaloli da waɗannan damuwoyi. Ya Allah, masu yaɗa wannan ɓarna a cikin mu, idan masu shiriwa ne cikin iliminka na gaibi da ka sani, ya Allah ka shirye su, ka dawo da su kan tafarkin Allah, ka dawo da su kan tafarkin daidai. Ya Allah, idan ba masu shiriwa ba ne, muna roƙonka da dukkanin sunayenka masu tsarki da siffofinka maɗaukaka, Allah ka yi mana maganinsu, domin irin ɓarnar da suka haifar mana cikin jama'a ba karamar masifa ba ce, ba karamin tashin hankali ba ne. Allah ya yi mana wannan masifa. Sannan muna addu'a da dukkanin waɗanda suka shirya wannan lacca, tun daga su shi kwamanda na Hizba da kuma membobinsa da suke ƙarƙashin shi wanda su suka organize wannan program. Muna addu'a Allah ya saka wa kowa da alheri. Muna addu'a ga ma'aikatanmu na social media wanda suke ɗora karatun nan over the internet, wanda kowa yana kallonsa yanzu haka a duniya. Muna addu'a Allah ya saka musu da aljannar Firdausi, sanda su wanda suke mana recording domin ajiyewa da taskacewa da adanawa, duka muna addu'a Allah ya saka musu. Ma'aikatan gidajen radio da suka zo tun daga DMC da sauransu da suka zo su domin ainihin wato daukar wannan karatu domin a yada wa al'umma, muna addu'a Allah ya saka kowa da aljannar Firdausi. Sannan shauran ɗalibanmu daga makaranta da wanda suka zo daga wasu local government da wanda suka zo daga wasu organization na musulunci suka zazzo, duk muna addu'a Allah ya saka wa kowa da alkhairi. Sannan muna addu'a ga wakilan uwar gidan gwamna ko da ta turo, muna addu'a Allah maɗaukakin sarki ya saka wa ita Hajiya Asma'u Inuwa Yahaya ko, Allah ya saka mata da alkhairi da wannan wakilai da ta turo mana, da kuma ba da hankali da kulawa da cewa wannan muhadara da aka zo domin gabatarwa na mata a matsayinta na uwar mata, yawwa, a matsayinta na uwar mata da ta zo ta turo domin su zo su wakilce ta a wannan guri, muna addu'a Allah ya saka mata da alkhairi. Da kuma 'yan kayan sha haka da ta kawo domin raba wa bayin Allah, muna addu'a Allah ya biya ta da aljanna, Allah ya shayar da ita ruwan aljanna. Wannan ƙasa ta mu, muna addu'a Allah ya zaunar da mu lafiya a cikinta. Duk masifu da suke damun wannan ƙasa da matsaloli, Allah ya yi mana su, Allah ya kawo mana sauƙinsu, Allah ya kamu da hannayen shugabanninmu zuwa ga abin da yake alkhairin duniya da lahira. Duk abin da zai zamanto musu matsala wajen gudanar da shugabancinsu ko rashin yin adalci wa al'ummarsu, Allah ya kame hannayensu daga aikata shi, wanda duk suke matsarsu domin su ɗora su akan abu mai kyau. Muna addu'a subhanahu wa ta'ala ya ƙara kusanci da su, wanda kuma suke matsarsu domin su ɗora mutane ko su ɗora su akan wani mummunan abu, Allah ya shiga tsakaninsu da su. Sannan muna addu'a wannan jiha tamu ta Gombe, Allah ya ƙara mata albarka. Matanmu, Allah ya ƙara muku albarka. 'Yan matanmu, Allah ya ƙara muku albarka. matasan mu duk Allah ya kara muku albarka, wannan jaha Allah ya kara mata lafiya da zama lafiya, gwamnatin wannan jaha da take kokari wajen taimakawa al'umma da addini da kuma sauran al'amura na yau da gobe, muna addu'a subhanahu wataala ya agaje ta akan wannan. Allah madaukakin sarki ya kara mata kusanci da abubuwan alkhairi, ya kuma nesanta ta dukkanin wani abin sharri. Wanda yake bin su da sharri, Allah ya musu maganin su. Wanda yake bin su da alkhairi kuma Allah ya kara kusantar da shi zuwa gare su. Subhanahu wa ta'ala ya sa mu gama da duniya lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Adam Muhammad Albani, Allah ya saka da alkhairi. Kamar yadda